الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Munakar jadi guru budi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajibkan jiwa serayomu jadi semua narala tak sabat. Yau shida ko tempur kanda tempur hijjah. Syukur alhamdulillah rohunda inda bokoi bain terusom Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya haduwa wannan majalisi muke darasi a wannan littafi na al-wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah mana roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin kitab al-ati'ima kuma bayani a gabar da ake magana a kan layya darasi ya zo kan gaba kenan Mujib bayan abinda bai halatta a yi layya da shi ba ma la yajuzu an yubaha bihi a cikin wannan fasali ne muka tsaya mun tsaya kan hadisi na Abu Burda wato hadisi na Marwan ibn Azib yake ba da labari dangane da kawunsa da ake cin shi a Hurda wanda ya yanka dabba kafin sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa cewa ba dan ya bace wanda ya yanka kafin wato wanda ya yanka bayan an yi sallah to wannan shine wanda ya yanka layyarsa kunji kuma wannan din ba sai bayan shugaba ko liman yayi nasa yanka shine ma da yace wa fil hadith ta'yid wal waqt lamhil abahi a cikin hadithin an ayyana lokacin da ake yin yanka wa huwa ba'da salatil eid shine bayan sallar eid wa man dabaha qabla dhalika lam yujzi duk wanda ya yanka kafin a yi sallar idi to ba ta isar masa ba don haka sai dole bayan an yi sallar idi sallar idi kuma ana yin ta bayan gari ya yi haske rana ta tsago a lokacin ake yin sallar idi malamai suka yi saɓani nan kuma haka lau shin wanda ya yanka mubasharatan bayan an yi idan sallar idi ya matsayin layyarsa take wasu malamai suka ce yayi wasu suka ce a'a sai ya jira an gama khutba ko da ko shi gaba bai yanka ba in ya yanka yankan sa yayi wasu suka ce a'a sai bayan shi gaba yayi yanka to kullun layyarsa take wannan kuma bambance ne a cikin furu'a ko wanne da irin madogararsa nan dai annabi ya ambata mana man da ba kabla sala wanda ya yanka kafin sallah fa inna ma yabahu li nafsi yayi makan sai yanka ne ba yayi nan ya bane wa man da ba ba'da sala amma wanda ya yanka bayan an yi sallah faqad tamma nusuhu to ibadar yankan sa ta cika wa asaba sunnatul muslimin kaga na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ambata na sharafi sallah ce memang macam saya anggap khutbah pokok saya jawapan yang lengkap. So Allah dah cedam. Mana cewek tapi Allah mahu ilah berubi syamsi. Yang kam kumain aci gaba. Allah kecenderaan nazar tapati. Akhir ayam tashriki. Akar syang ran kunyan yani. Suni ayam tashriki ran kunyan yani. Dagarana tapati. Akar syang wuni naran kunyan yani. To yanzu kuma gayya ta sare. Wahiyal ayyamu thalathatu ba'da yawmil 'id. Ranakun yanyanan nan kuma su ne kwanaka uku, kwana uku bayan sallar Eid. Mana 11, 12, 13. Wadannan su ne ake kira su ayyamut tashriq. Idan har rana ta fada a ranar 13 ga wata. Rana ta fadi to ayyamut tashriq yanzu ta kare. Amma abin da yake bayan wannan su ne ranakun da ya halatta a yanka a cikinsu. Wanda ya fi daraja shi ne a yanka a ranar 10 ga wata. Domin shi ne asalin ranar da ake yin yanke-yanke shi ne yawan nahar. Kuma shi ne cikamakin kwanaki guda 10 nan, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin Al-Qur'ani al-ayyamul ma'lumat. Wasu ne waɗannan ashru dhul-hijja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ma min ayyamin al-ahab al-amal as-salih ahabbu ila Allah bihi min hadhihi al-ayyam. Ba wasu kwanaki waɗanda kyakkyawan aiki ya fi soyuwa ga Allah a cikin su sama da waɗannan kwanaki guda 10 da muke ciki a yanzu. Kaga 10 ga wata ita ce karshe. Kuma a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma amila ma wato bawa musulmi ba zai wani aiki wanda yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar Eid ba zai ce min iraqati dami sama da zubar da jini, ma'ana yankan da mutum zai saboda Allah. Ba wai jinin ne yake kaiwa ga Allah ba kamar da aya ta ambata. Lan yanala Allahu nuhumha wala dima'uha wala yanala taqwa minku. Da naman da jinin ba shi yake kaiwa ga Allah ba. Ibadar da kuka yi saboda tsoron Allah, saboda neman kusaci zuwa ga Allah dan neman yardarsa, to wannan shine abin da Allah ne yake so kun yi shi da ikhlasi. Wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace dan adam ba zai aikata wani aiki a wannan rana wanda tafi daraja tafi soyuwa zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda zuwan da jibin himakati da bin yace faqihu lahu nafsa. Don haka kake na ashe wannan rana ita tafi ayyanka din, in kuma wani lalura ya saka mu a samu hanya a ranar ko ba a samu hali ba sai daga baya. To waɗannan kwanaki guda kuma ayyamu tashri su ma ya halatta za a yi yanka a cikinsu. Wasu ne daga cikin malamai suka ambace cewa ranakun yanka kwanaki uku ne, domin idan aka ce da ayyamu tashri ta ya zama kwana nawa kenan? Kwana huɗu ranar layya da kwana uku bayan layya. To wasu malamai suka takaita ne suka ce a'a kwana uku. Dalilin da suke ambatawa a ciki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin wani hadisi na Abdullahi ɗan Umar wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Dan Umar ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an tu'kala al-qum wal adahi ba'da salati.
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kada a ci naman layya sama da kwana uku a farkon lamarin ya faɗi haka. Shi ne sai suka ce tun da har annabi ya iyakanci kwana uku, to kina iya wannan kwana uku da ya halatta a yanka kuma a ci, abin da ya tsallaka kwana uku bai halatta a yanka a ci ba. Mun fahimta wannan shi ne ummarsu. Imam Abu Hanifa, Imam Malik ibn Anas, da fatawar farko da ta zo daga wajen Ahmad ibn Hanbal sun tafi a kan wannan. Amma wasu malamai sai suka ce a ai hadisin ƙarara bai fito ya yi hani ba, kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani shi ma ya bayani cikin fitowar ba. Hadisin ba ya yi magana a kan iyakancewa kwanaki ba ne, musamman ma hadisi ya zo daga Abdullah ibn Waqid daga Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda, wanda Imam Muslim ya rawaito daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da nama layya, yace fakulu waddakhiru wa tasaddaqu, don mutane sun kai masa kuka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce me ya faru, ai ka hana a ajiye naman layya a ci naman layya bayan kwana uku? Sai ya ce a ai an yi ne saboda yanayin da aka shiga a wancan lokacin, ya fayyace musu a ruwayar musu an shiga wani yanayi ne na rashi, shi yasa annabi ya ce ya faɗi wannan saboda kar kowa ya ajiye a bawa talakawa su ci. Don haka a wannan lokaci sai annabi ya ce fakulu waddakhiru wa tasaddaqu, da haka yanzu ku ci abinku, ku yi sadaka da shi, kuma ku ajiye abinku. Wani waje ya ce ma badalakum iya yadda kuwa gadawa, don ka ya halanta za a ajiye. Kaga kenan wancan bai zama dalili ne iyakancewa kwanaki guda uku, yawmun nahar, da kuma kwanaki biyu bayan ta a matsayin su ne kawai kwanaki nan ta ba. Musamman babu saɓani cewa ayyamut tashriq su ne talatatu ayyamin ba'da yawmin nahar, su ne ayyamut tashriq. Kuma Allah maɗaukaki ya ambata wazkuru fi ayyamin ma'lumat, kuma an ambace su ayyamun mu'amidat. Kuma sannan Allah ta'ala ya sanya su su ne ayyamu minan, an yi tarayya da su duka ba a keɓe wata rana ba, su ne ayyamu minan. Faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi, su ne ayyamu minan. Kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya ce ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi ta'ala, ya hada su waje guda akan wannan hukunci. Hasali ma har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi azumi a cikin su, haramun ne a yi azumi, bai raba su ba. To tunda duk hukunci ya zo bai raba su ba, ai kaga anan kuma wajen halaccin ayyanka a cikin su ba za a raba su ba sai da dalili tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya raba. Don haka waɗannan kwanaki tabbas su ne kwanakin yanka. Idan har da yawa ta saka mutum bai samu ya yanka a ranar layya ba, to kwana uku bayan layya, sha ɗaya, sha biyu, sha uku, duka ranakun yanka ne. Amma rana sha uku idan rana ta faɗi, to yanzu kwanakin sun ƙare. Cikin wani hadisi na Abdullahi ɗan Umar da Ummul Mu'minin Aisha, suka ce lam yurakkas fi ayyami tashriq an yasunna illa liman lam yajid al-hadiya, wato wani hukunci kuma da yake bantare su, kamar yadda na ambata ba a azumi a cikin su, ba a yin azumi, haramun ne a azumi a ciki. Suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi rangwame a cikin ayyamu tashriq a azumce su ba, illa liman lam yajid al-hadiya, sai dai wanda bai samu hadaya ba, wanda ya tamattu'i kuma bai samu ko abin nan hadaya ba, to wannan shine wanda zai yi azumi. kina kace talafatu ayyamin fil hajj wa sab'atin idha raja'tu tilka ashratun kamila dhalika liman lam yakun dhalika liman lam bana ji abin da kuka faɗa dhalika liman lam yakun ahlu wa hadiru masjid al haram wanda aka ba a yin azumi sai dai wanda bai sami abin nan wanda bai sami abin da zai yanka ba to wannan shine wanda zai iya azumta a yawo tashriq ya halatta gare shi shine abin da ake nufi fil hajj dan babu inda zaka samu yayi azumi a cikin hajji in ba su ba kaga yawmut tarwiya ne sannan kuma sai yawmu arafa sai yawmun nahar duka waɗannan kwanaki guda uku haramun ne ba a yi azumi a ciki mutlaqan to kaga tunda Qur'ani yace fil hajji to shi ne a ciki to shi da Abdullahi dan Umar da ummul mu'minin Aisha suka ambaci wannan annabi ya ce wato daga annabi lam yurakhas fi ayyami tashriq ayi sunna illa liman lam yajid al hajj annabi bai rambanta kowa ayyamut tashriq ya azumce su ba sai daga wanda bai sami abinda zai yi hadaya ba Imam al-Bukhari ya kawo kuma wani abu har ila wanda malam bai ambata nan ba cikin tauqiti tunda ya ambata ya ce wa fil hadithi ta'yinun li waqti dhabih al-a'dha'i to farkon sa ne aka ambata shi ne daga lokacin da aka yi ihi shi wancan hadithi na Bara ibn Azib abin da ya nuna kenan farkon lokacin yanka shine bayan an yi sallah to idan ne karshen sa kuma shine aka nuna mana ayyamut tashriq aka ne ko rana idan ta fadi a cikin akhir ayyamut tashriq to idan ga matsayin yanka da daddare shin yanka ya takaita ne lokacin da hantsi ya fito hantsi ya tago kana kuma ya tsaya daga lokacin zawali akwai malaman da suka tafi a haka misali mazhabin malikiya a haka ne aka bada fatawa amma abinda jumhur suka tafi a kansa ya halatta a yi yanka ko da daddare Abu Hanifa Imam Shafi'i Ahmad ibn Hanbal da dama daga cikin salaf daga dama daga cikin sahabbai ma sun aikata ya halatta za a iya yin yankan layya da daddare mana daga dai lokacin da aka wayi gari ba sai ka ji hantsi yayi ba hantsi a ranar farko ne saboda a yi sallah ba kuma hantsi ake jira ba sallah ake jira wanda ita ba a yi ta sai hantsi to amma daga nan kuma duka lokacin yanka ne har zuwa rana ta uku na ayyamut tashriq saboda abinda Allah madaukaki ya ambata cikin suratul hajj bai masa iyaka ba kuma babu inda hadisi ya zo yayi iyaka Allah madaukaki ya ce wa yadhkuru sallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min walimatil an'am kuma sa ambata sunan Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min walimatil an'am kaga nan an ambaci halacci ne da kuma umarni na yanke yanke na hadaya wanda ita layya tana bibiya ne ga wannan an Jubair ibn Mut'imin an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayyamin tashriq dhabhun an samu hadisi daga Jubair ibn Mut'imin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ayyamin tashriq dhabhun duka wadannan ranakun ayyamin tashriq lokacin yanka ne akwai wani hadisi ma da wanda Imam Muslim ya rawaito wanda yake ingantacce daga Nubaishata al-Hudhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamin tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrullahi ta'ala su ayyamu tashriq ranakun cin ne da sha da kuma ambaton Allah. Ranakun ci ne da sha. Wadhkurullaha fi ayyamin mu'addat. Ranakun ci ne da sha da kuma ambaton Allah. Ai, saboda su asalin hukuncin akan hadaya ne, kuma sai aka ambata galayya. Mai aikin hajji ai su ne burukar Rahman, baki ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Sun yi doguwar tafiya, sun zo sun yi sauran ayyuka, yanzu kuma sun zo za su yi zaman Mina. Sai Allah ta'ala ya sanya a cikin hikimarsa a yi kwana biyu ko uku a Mina ana hutawa. To a wannan lokacin yanke-yanken da aka yi na hadaya, sai Allah ya ce ku riƙa ci, aka hana su azumi. Ku yi ta cin nama, kuna shan ruwa, kuna ta zikirin Allah. Ai, a matsayin baƙi ne an ba su diyafa. An ba su diyafa. Ai, ko kai a matsayin ka diyafa kwana nawa ne? Salafatu ayyam. To kaga tunda ku duyufa Rahman, sai aka sanya kuma ku zauna ku ci ku sha kyauta daga Allah. Sai aka raskar da wannan hukuncin ga su ma wanda suke zaune a gida, waɗanda ba aikin hajji suke yi ba, domin su ne sun yi tarayya da masu aikin hajji a abubuwa da yawa. Sun yi tarayya da su a hukunce-hukunce da yawa. Yadda aka sanya mahdhuratul ihram, ababen da yake an yi kashedi gargaɗi kada mutum ya kuskura ya yi, in har ya yi su sai ya biya fansa, ma dama yana cikin ihraminsa. To kai ma sai aka sanya maka fatankwacin irin naka. Ya ma aka ce cikin hadisin Ummu Salama, kar ka yanke barci, kar ka aske gashi. Kaga su ma an hana su irin waɗannan ɗin da saka turare masu kam da zuwa wajen iyali da dai abubuwa da dama wanda aka hana su. To kaga sai kuka yi tarayya a wannan. Waɗannan kwanaki goma da suke ta yin talbiya, kuma sai aka sanya kuna ta yin abka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahi alham. Saboda waɗannan abkar ɗin ba sun taƙaita ne kawai wai in an yi sallar Idi ba. Daga ɗaya da watan Dhulhijja ya kama, da daddaren da aka ce wata ya kama, ku soma wannan kabbara, ku yi ta yin ta. Duk lokacin da kuka samu majali ku yi ta yin ta. Da yawa mutane ba sa kiyayewa. To sunna ce, abin da ake umarnin kenan. To sai a yi ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga kun yi tarayya, su suna tarbiya, ku kuma kuna ta ambaton Allah. Kun yi tarayya da masu aikin hajji. A ranar Arafa, su suna tsaye a Arafa, ko kuma kuna azamtar rana. Kaga nan ma sai kuka yi tarayya. Suna ta addu'o'i, kuma aka ce ku duƙuro wajen addu'a, kuna azumi, su aka hana musu azumi su. To kaga nan ma sai kuka yi musharaka. Ranar goma ga wata suna ifada, za a tafi jama'at, a je a yi jifa, ko kuma lokacin kuna ta kama hanya za ku tafi masallacin Idi. Sun je suna jifa, ko kuma kuna sallar Idi. Lokacin da aka kammala za su je su yi yankan hadaya, ko kuma za ku yi yankan layya. To kaga sai kuka musharaka a ayyuka da yawa. To shi saka kuma sai kuke cin albarkacin su. Allah ya tara mu a cikin albarkar gaba daya. Malai ya ce, wa man arada an yudhhiya haruma alayhi akhdhu shay'in min sha'rihi wa adbarihi. Duk wanda yake nufin zai yi layya, to haramun ne a gare shi ya taɓa wani abu na gashinsa ko kuma faratunsa, baya halatta a gare shi. In ya manta ya yi fa, babu komai. In ya yanke da ganganci fa, ya yi laifi. Ya taɓa layyarsa, bai taɓa layyarsa ba, layyarsa tana ko ne a muhallinsa yake, amma dai ya aikata laifi, yana sane an ce kar ya yi kuma ya yi, ba kuma bisa ga ruwa ba, to ya aikata laifi, zai iya samun zunubi a dalilin haka. min hini dukulu dhul hijja hatta yubahiya, daga lokacin da dhul hijja ta shiga daya ga wata har sai an je goma ga wata, ko kuma gurgurdan lokacin da ka samu in a cikin ayyamut tashrik layyar ka ta yi jinkiri, sai ka yanka tukun, sai ka je ka taba gashinka ka taba farcenka, kamar yadda su ma masu aikin hajji sai sun yi wannan aiki suke zuwa su yi aski, su ma idan sun yi jifa suka yanka su ma sai je sai su yi aski, to kaga kai ma ka yi musharaka da su. وليقضوا تفقههم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سيكون مستمسي طواف الإفاضة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سمرك أم سلمة ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم الله يكرمه تيردا تشعر النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأكباره. إذا كوكا غواتا ذو الحجة أكبينا كوكا غني يا تنفتا وأراد أحدكم أن يضحي إن كوكبينا ضف زي إلي فليمسك عن شعره تويكامي لكباشنسا وأكباره دفرات ستلي ينكا. Don haka an hana mutum kada ya wannan. Wa yustahabbu liman yuhsinu dhabha, an so kuma ga duk wanda ya iya yanka, an yadhbaha udhiyatahu biyadihi, ya yanka da yasa da hannunsa. Duk wanda zai iya yanka to yanka da yasa da hannunsa shine auda. Ta'asiyan da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi raka sai yake yanka rayuwarsa, ba kuma shine yake zuwa yaje yanka rayuwar wani ba, balle a ce sai ne ma dali ma mai sun sha aiki a rana a anguwa ne ma anguwa duk shi zai yanka ragunan anguwa, can gina rago goma, can rago biyar, can kaza, amma bai na shan tukuicin wuya a lokacin. To ba sai an jira liman ba, kowa so a ki kowa ya yanka kayansa, amma idan har wani dalili ya sa ba laifi ba ne ka wakilta wani ya yanka maka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajjinsa da ya yi raƙumi guda ɗari Annabi ya hadaya da su, raƙumi ɗari sallallahu alaihi wasallam, ya soke 37 da kansa, 33 33 da kansa ya soke, Ali ibn Abi Talib kuma ya soke sauran 67, ya wakilta shi ya ce je kansa. To kaga ashe ba laifi bane in ka wakilta wani bisa dalili, amma abin da aka fi bukata shi ne ka je kai da kanka. Daga Anas dan Malik kala yake cewa dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabashaini amlahai, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna guda biyu wadanda suke da manyan kaho, ana san wadanda suke masu kaho, kato mai kaho mai gashi a jiki, an fi san haka. Yace fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima, kuma sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka tafin kafarsa ala sifahihima, ragunan ba wai su biyu ne yanka lokaci guda ba, ɗaya bayan ɗaya, amma kowanne idan zai yanka shine sai yaga Annabi ya dora tafinsa a kayan gefen wuya, ma'ana an kwantar da shi ala jambihi, sai ya dora kafa kuma ya dan dafa da kafarsa, abin nan tafin kafarsa, sai ya saka sai ya dan dafa kan wuyarsa ta nan, an rike shi sai kuma ya yanka sallallahu alaihi wasallam. Yusammi yana cewa bismillah, wa yukabbiru kuma yana cewa Allahu akbar, fadhabahu ma bi yadihi sai yanka su da hannunsa. Kaga yanzu abu guda nawa aka ambata? An ambaci guda biyar. Wadi'an qadamahu ala sifahihima, wannan yana dauke da ma'ana guda biyu ne. Ba zai yi ya dora tafinsa a kayan gefen wuyan iragon ba, iragon ba a kwance yake a makaifa ba. Tunan aka ga an kwantar da shi makaifa yana kallon alƙibla. Sannan kuma na biyu ya dora tafinsa a jiki. Sannan na uku ya ce bismillahi, na huɗu ya ce Allahu akbar, na biyar sai kuma ya yanka. Dokai idan mutum zai yanka yakan ce bismillahi Allahu akbar. Idan ka ce bismillahi rahmani rahim aka ce annabin bai yi haka ba, kuma kai ma ba a buƙace ka ambaci hakan ba. Sunan Allah ɗin shi ne abin da aka ambata. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wama lakum alla ta'kulu ma dhukira ismullahi alayhi. To kaga ambatan sunan Allah bismillahi shine ambatan sunan Allah, abinda aka dauka mutum yake sai ce bismillahi Allahu akbar. Akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yanka sai ya ce bismillahi Allahu akbar, da ya yanka sai ya ce Allahumma hadha minka wa laka, ya Allah wannan daga gare ka ne kuma min miƙa shi zuwa gare ka. Ingantacce ne. Akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya yanka ya ce bismillahi Allahu akbar, ya yanka sai ya ce hadha min Muhammadin wa ahlihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duka waɗannan idan mutum da zai kaɗai su ba zai fi ba ne, su waɗanci ana faɗa ne bayan an gama yanka. Abin da yake gabatar yanka shi ne bismillahi Allahu akbar, sai mutum ya yanka. Yace wa man lam yuhsin adh-dhabha ista'jara man yadhbahu lahu, wanda kuma ba zai iya yin yanka ba to sai dauki haya na wanda zai masa yanka, wanda zai masa yanka ya biya shi. Ba lalle ne sai wanda zaka biya ba, in akwai wani volunteer wanda zai iya maka shi kenan. Amma idan ba a samu ba to sai ka nemi wanda zai yanka sai ka biya shi, amma ba da nama ba, zaka biya shi da kuɗi ne. وَأَعْطَاهُ أُجْرَتَهُ نَقَدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ, kuma ya bashi ladarsa a kuɗance daga dukiyar da take tasa ce mallakarsa. وَلَا يُعْطِيهِ لَحْمًا, ba zai bashi nama ba aw jildan ko fatar ajran a matsayin lada, wannan duka ba za a yi ba. An aliyin kala, an samu daga Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, yace amara ni Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni na tsaya wajen sokewa rakumansa. Wa an atasaddaqa bi lahmiha, nayi sadaka da namu, rakumi dari fa aka soke annabi yace ai sadaka da وجلودها ناي صدقة دا فاتون وأجلتها ناي صدقة دا غاشن دا كيجيكينسو وأن لا أعطي الجزار منها ميفيدا شين الجزار وأن لا يجي على ناما سيأتي ما هو شيكي نكو سبقتا وسنا جوا برنجي تويتي وأن لا أعطي الجزار منها shi kuma mai fida mahaucin ba za a bashi daga cikin wannan abin da ya fede din a matsayin lada ba, sai dai in sadaka ka bashi ko kyauta. In ka bashi kyauta wannan ba a hana ba, amma an yi jinga a nawa za ka bar aikin nan a kaza ne da aka yi aka ɗauka aka bashi. dan ma kada tsammata kaman kaida ne yace zai yanko na sai aje a gida ce a hanana wannan duwo je ku sai an gama ya ga hada shirgin sa to madalla madalla ga kudin ga an bashi to madalla sai an jima ci a to da kan wannan aje a gasa mana kyauta ka bashi baya cikin lada yanzu ya san nama tafiyar sa zai wa kana kuma annabi yace masa nahnu nu'tihi min indina mu za mu bashi daga wajenmu mana idan mun yi niyya mu bashi kyauta sai mu bashi kyauta amma ba za a bashi lada ba kuma idan mutum bai samu dama na yanka layyarsa da kansa ba abinda ake bukata ana so ya halarci wajen akwai wani hadisi wanda yake ingantacce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ma Fatima yassa yace ki halarci inda za a yanka miki layyarki fa innahu yughfaru laki bi awwal qatratin min damiha za a gafarta miki kurakuranki lokacin da jinin sa ya fara dagowa to dan haka ana so mutum ya yanka da kansa ya samu wannan falalar gafartawa ko kuma idan har ba zai yanka da kansa ba to ya halarci wajen yadda idan za a yanka din ya samu wannan falalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ana gafarta wa mutum bisa dugon jini na farko da ya so madaga saboda wannan qurbanin da ya yi saboda Allah wa yustahabu an ya'kula min udhiyatihi ana so mutum ya ci daga layyarsa tarka sadakar da ita gaba daya وَيُمْدِي الْأَهْلَ وَالْجِيرَانَ وَالْأَصْدِقَاءَ kuma ana so yayi kyauta da shi ma iyalai ma makwabta sauran abokai ma waya tasaddaqa ala al-fuqara kuma ana so yayi sadaka da wani sashen sa a cikin mai wato gawa ga wadanda suke mabukata wanda ba su da shi da kaulihi ta'ala saboda fadan Allah madaukaki فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ dangane da hadaya wanda hukuncinta sau da yawa yana hawa kan layya Allah ya ce fakulu minha ku ci daga gareta wa at'imu al-ba'is al-faqir kuma ku ci da wanda yake yana cikin mahala mabukaci wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fa dan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin Dubaishatul Aslami wanda muka hararo a baya yace kulu wadakhiru watasaddaqu ku ci ku ajiye wanda kuke so kuma ku yi sadaka don ka ajiyewa na mallaya ba laifi ba ne amma kar ka ajiye duka ka ci wani abu kar ka cinye duka ka sadakar da wani kar ka sadakar duka ka kyauta da wani akwai bambanci tsakanin kyauta da sadaka haka ne ko ai na yi bayani wancan lokaci to don haka ana so duka waɗannan su ratsa a cikin layyar mutum wa yahsulu al-maqsud bi ayyi qadar ko wanda ko wanda irin gargado kuma ka bayar manufar ta san ba sai ka bayar da yawa ba ba sai ka bayar dan kadan ba in kadan kadan aka samu daman bayarwa inda yawa da yawa aka samu daman bayarwa a samu da ya ratsa cikin waɗannan nau'o'i da ci da sadaka da kyauta wa in kana ma ya tasaddaqu bihi khayran lahu mimma yaqulu hudu da cewa abinda mutum zai sadaka da shi shi ya kuma sa alheri akan abin da zai ci dan wanda ka ci ai ya lalace a cikin ka ko wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayanka akuya a gidansa sai ya fita da aka yanka akuya bayan da ya dawo sai ya ce ya aka yi ne kan da akuyan nan sai ummul mu'minin Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai dukkan ta ta tafi in banda zahaba kulluha illa katifuha ai duk gaba ɗaya ta tafi in banda karfata kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baqiya kulluha illa katifuha a ai gaba ɗayan ta ne yanzu ta saura in banda karfatar da take na ma'ana wanda muka bayar ai shine namu shi zai wanzu wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah ya sa mu dace. To wannan shine abin da malam ya tallakato daga nan abin da ya shafi ita al-fahaya annai haska maka ne sauran bayanai suna nan kuma mutawwalat a cikin littattafa da aka yi bayanai a kansu. Wani abu na yanka wanda yake ta'allake da shi layya, shi ma yanka ne na ibada, shi ne al-aqiqa. Aqiqa, aqiqa yankan da ake yi lokacin da aka haihu. Ta'arifuha ne ake nufi da ita al-aqiqatu bi fathil ayn al-muhmala ismun lima yudbahu anil mauludi, suna ne ga abin da ake yanka ma wato ɗa wanda aka haifa. Idan an haifi mutum ana so a matsa yanka, to wannan yankan shi ma ibada ce. Menene hukuncinsa? Hukumuha wal aqiqatu wajibatun alal mauludi lahu, ita aqiqa wajibi ne akan duk ɗan da aka haifa, ba wai ta tsaya haddin sunna ba, wajibi ne. Saboda abin da za mu ji a gaba, anil hulami shatani, in jinjiri ne ana yanka masa shat guda biyu, tumakai biyu, awakai biyu, raguna biyu, ba wai ina nufin shida ba. Wato shat, in aka ce shat, ba shi da fassara a Hausa. Idan ka fassara ka ce raguna biyu, to ba shi ne shat ba. In ka ce awakai biyu, to kenan banda rago. Mun gane su ko shat suna ambatawa suna ne da ya haɗa waɗannan nau'o'in guda biyu, tumakai namiji da macensa, da awakai namiji da macensa, duka ana ce su shat. Ma'ana daga cikin waɗannan ne ake yanka, ba a yanka rago amman mai sunansa, ba a yanka ragoji a suna, ba a yanka saniya a suna. Abinda ake yanka wannan ƙananan dabbobin nau'in tumakai da nau'in awakai, imma namiji ko mace, saɓani yadda da ake kaddara mutane suke yi, wa in mace ne sai a samu tinkiya, in namiji ne sai a samu rago. To duka an fi so a yanka musu raguna in yasa, amma kowanne daga cikin wannan nau'in za a iya yanka. Idan yaro ne namiji jinjiri, to shi za a yanka masa guda biyu, mutakafi a tani wanda suke dalai da juna. Wa adil jari ya ce idan jinjira ce yarinya shatun, ita sai a yanka mata guda ɗaya. Wato wannan kenan ƙadarul istida'a, shi ba a ce dole sai ka yi haka. Ai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, haka idan ana da dama ne na yanka biyu, to abin da ake so ke sai a yanka biyu. In namiji ne biyu ake yanka masa, mace kuma ana yanka mata ɗaya. Amma shi yankan dole ne, ko bakka da shi dole ne. In har ba ka yi a wannan lokacin ba, ana binka bashinsa lokacin da ka samu dama sai ka yanka masa. In har ba a samu dama an yanka masa ba, shi idan ya girma ya soma aikin gwamnati ko ya soma sana'a, ya samu kuɗinsa sai ya wa kansa aƙiƙa, ya samu ƙaton rago a yanka, ya yanka abinsa. Sai mai daidai ce ragon suna na nai, ya biya bashi. An Salman ibn Amir ne babbi, an samu daga Salman ibn Amir al-Babbi, kada ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu, na ji manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana faɗin ma al-hulami aqiqatun fa ahriqu anhu dama wa amitu anhu al-adha. Ma al-hulam tare da yaran da aka haifa aqiqatu ana masa yanka fa ahriku anhu dama, don haka ku zubar da jini domin sa, mana a yanka dabba domin haihuwar yaran. Wa anidu anhu al'adha, kuma ku katse masa dattin da ke jikinsa, gashin kansa kenan, gashin kansa sai a aski. Yarinya ita ce malamai suke sabani, wasu jumhur suka ce za a aske. Imam Ahmad ibn Hanbal shi ne yake da fahimtar cewa yarinya ba za a aske mata gashinta ba, saboda ba nassin da ya nuna cewa sai an aske mata gashi. Wasu suka ce a'a, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin da ya faɗa ya haɗa ne gaba ɗaya. Shi kuma ya ce a'a, ai ita mace akwai abubuwan da aka rambanta mata a abin nan saɓanin namiji. Yanzu ko da aikin hajji, shi idan ya yi umara ko kuma ya yi kammala aikin hajjinsa, zai aske kansa ko ya so saye ko kuma ya yi kwan. Amma ita ba a ce ta yi ba, ita kawai za ta ɗan duba ɗan wani jikin gashinta ne, ɗan guntu haka kawai, sai ta ɗan cire shi. Shi ke nan ita ta idana ta, saboda dai gashi zina ce a wajenta. Allahu ta'ala ala. Mas'ala ce dai khilafiya da malaman furu'a suka tafi a kai. Nan dai annabi ya ambata ma'al gulami aqiqa, za a masa aqiqa. Fa ahriqu anhu dama, za a zubar da jini domin sa. Wa amidu anhu al'adha, za a share masa wannan kazantar kan nasa, a aske masa gashinsa. وعن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتان. فكاكا نم حديث يازو وعند ابن ماجة ترمذي سيروت حديث صحيح لقى أم المؤمنين عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم kada abin da annabi ya umarni kuma dole ne a yi shi. Anna hukta anil gulami shataini, idan yaro ne a masa aqiqa da shat guda biyu. Wa anil jariyati shatan, idan kuma yarinya ce jinjira, to ita kuma za a yanka mata guda ɗaya. Wani lokaci ne ake yin irin wannan yankan? Waqtuha, lokacinta. Wa anil hasani an sabrata, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawm as-sabi'i wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma. An samu daga Hasan al-Basri, ya ji daga Samura ibn Jundabi, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي ياتي كل غلام هو قد حكى حيفا مرتهن بحقيقته ينا جنجينه شي جنجينه ne ga abin yankan sunansa, mana shi a matsayin jingina yake. Yanzu in an yanka masa abin yanka, to an amshi jingina. Idan kuma a yanka masa abin yanka ba, to shi yaron tamkar jingina yake, yana naira a teye, bashin yana nan na yanka. Mun gane bayan? Tudbahu anhu yawm as-sabi'i, ana yanka masa wannan aqiqan ne wunin bakwai. Wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma, kuma za a aske masa gashinsa. Wa yusamma, kuma sai a sanya masa suna. Wato wannan yana nuna kenan za a sanya ma yaro sunan a ranar bakwai, bayan an masa abu uku kenan yake ta'allake. Ranar bakwai za a yi masa yanka, za a aske masa gashinsa, kuma za a sanya masa suna. A wannan ranar bakwai ne malamai sai suke saɓani wajen fahimtar me ake nufi da al-yawm. Wasu malamai suka ce yau ana itilaƙinsa ne ga wuni da dare, al-yawm wal-layla. To in ka dauke shi akan wannan takadiri shine in an haifi yaro ranar Asabar to za a masa yanka ne ranar Asabar. Domin zaka ga shine yawmus sabi. Wasu malamai suka ce a'a yawm din da ake nufi ana nufin wuli. Yawm sabi'ihi wunansa. Don haka sai suka ambaci cewa idan aka haifi yaro kabla zawai to ya samu wannan wuni. Don haka ya zama to shi ne yawmul awwal wuninsa na farko. Kaga bai kwana ba amma ya yi wuni ne. To a bisa wannan lissafin sai ka ga kwana ɗaya ya rage daga ranar da aka haife shi ya zama shi ne yawmul sadi. Mun gane bayani? Kenan misali idan an haifi yaro ranar Asabar kamar yau kabla zawali, kafin zawali ce an haife shi da safe ko da hantsi ko lokacin da rana ta ɗago kafin dai zawali, to sai aka kai dare to ya yi wuni ɗaya ranar Asabar. Ranar Ladi ya yi wuni na biyu. Ranar Litinin ya yi na uku. Ranar Talata ya yi na hudu. Ranar Laraba ya yi na biyar. Ranar Alhamis ya yi na mai yau ne ya shane ne zai zama na bakwai kenan. Ranar Juma kaga Asabar ba take wayo ba. Da haka yawmus sabi'i kenan idan Juma'a ta zo ta da hantsi sai a masa yanka. Idan an dauke shi a lissafin al-yawm wanda kuma wannan shi ne wanda ahlul hadithi suka tawajja hawa. To shi ne nan aka ce yuzbahu anhu yawm as-sabi'i ana masa yanka wuninsa na bakwai. Wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma kuma za a aske masa kansa kuma za a sanya masa suna. Kuma nan ya nuna halaccin ranar bakwai a sanya wa yaro suna. Sannan kuma nassi na Alkur'ani da hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna har ilau halaccin a sanya wa yaro suna lokacin da aka haife shi. Duka wannan ya tabbata. Kaga da Allah yake bada labarin Maryam da mahaifiyarta Ibratu Imran lokacin falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha, sai tace ne wa inni samaituha Maryam, tace falamma wada'atha lokacin da ta haife ta ta sa mata sunan Maryam. To wani ya iya cewa aishar umman kana qablana, to aishar umman kana qablana shar'u mu'una, matukan ba an samu wani abu ne na nafsi da ya kore shi ba, ba a kuma samu ba sai ma abin da ya tabbatar da shi. Hadithi ya inganta cikin Bukhari daga Abdurrahman dan Auf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da asubahi ya fito bayan an yi sallah sai yake ambatawa mutane yana cewa an haifa mini ɗa da daddare, an haifa mini ɗa da daddare, sai Annabi ya ce wasammaituhu bismi abi Ibrahim kuma na sa masa sunan babana Ibrahim, Annabi Ibrahim alayhi salam abul anbiya. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa sunan shi ne Ibrahim da ake cewa shi al-mu'azzam wanda malaikatul kibriya ya taifa masa. Hadithan suna nan da dama. Akwai hadithin Anas bin Malik da aka bashi ɗaninsa wanda gaske uwa ɗaya ya tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tahniki ya masa khutba kuma sannan sai ya sanya masa suna Abdullahi. Don haka ana sanya ma yaro suna kuma a bayyana kamar yadda Annabi zuwa ya bayyana, ba wai a yi wa yaro khutba a lokacin da aka haife shi kuma a ɓoye sunan ba. Sannan kuma ya halatta ranar bakwai da wata ne, ba a ambata wa mutane sunan ba sai ranar bakwai da wata, sai a sa wa yaro suna a lokacin kuma sai a sanya musu suna, kamar yadda nan hadithin ya ambata da yace tubahu anhu yawm as-sabi'i wa yu'laq ra'suhu wa yusamma duwan da mutum yayi aikata daidai Allah ya sa mu dace yace wa yustahabu lil rajuli an ya'uqqa an nafsihi ana so mutum yayi wa kansa yankan suna ya yanka wa kansa ragon sunansa in alima in har ya san anna abahu lam ya'uqqa alayhi ya lam ya'uqqa an jawab babansa bai masa yanka saboda wannan ne in har ya san babansa bai masa yanka ba to shi ya halatta sai ya makansa yanka musamman saboda can da aka ce kullu gulamin mubtahanan bi haqiqati ko abinda aka ce kana jingina to ko ba a yanka maka ba kai gashi nan kana jingina to da ka samu kudi sayo da ko ka zo ka yanka masa in ka biya wa babanka wannan bashi lima sahha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu aqqa an nafsihi ba'da ma bu'ita nabiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi makansa yankan ragon suna lokacin da aka aiko shi a matsayin annabi yayi shekara 40 an bashi annabta yayi makansa yanka da layya abu wai layya yankan ragon suna yankan suna don haka kada ai wasa da mutum yankan suna in kana da hali yanka raguna biyu a namiji ba sai dan fada ba ka san ana tabbata wannan sunnar amma a al'adance lokacin da ake walwala yanzu kan ma na ka san daina da dan fari idan aka haifa mutum an auren masa saurayin budurwa sai an har sai aure dan su na farko to sai ka ga daga gidan su ita matar su ma sun aiko da rago sai a yanka rago amma daga nan kuma ya tsaya to ana so in ana da hali da namiji a yanka masa ne mace kuma ba tinkiyan rago yanka in kun yanka tinkiyan ba yayi amma ita ma sai a yanka mata rago haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam Allah ya kuma je datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu cikin lada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana na'am imamu ya taho dan samun wannan sallah ko samun wannan raka'a ina ruwanka kai kan na kana bin liman ne ko asara kai nan liman yayi doguwan sallah kai da kai bin liman mako ai sallah da sallah to hakan ya halatta annabi ya tabbayi amma kar ku ga damu kanku da kan liman nan bismillah Allahu akbar haka ga jami'in nan sai yanka ba wai zai ce bismillah tukunna sai jini ya fito ya ce Allahu akbar in har wani ya faɗa maka haka ne ba karanta haka ba yana faɗan su ne tare bismillah Allahu akbar sai kuma ya yanka ha ana ga maka da abin da annabi yake na cewa abin da yake ba sai dashi ha ya ya ba ke so sai ya wata ran in zabar ta kama wani ya tambaya sai a gyara insha Allah amma yanzu kai ka gani ga yadda annabi yake sai a tsaya a inda annabi yake dalilin shi ake amfani da shi ba abin da wasu suka aikata ba Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam
wancan wanda ya aikin hajji da bai samu hadaya ba shine aka ce zai azumi kwana uku a Makka yana lokacin aikin hajji to ba mu wani lokacin aikin hajji kuma in ba Ramadan ba ai ga nan hadisi Abdullahi na Umar da Ummu Aisha sisi ba annabi da ya zanto ne da ayyamin tashrin an yusanna illa liman lam yajid al-hadi lam yurakkas an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyamin tashrin an yusanna illa liman lam yajid al-hadi wanda yake yin azumarsa na tabarruki in wanda ya saba yi yanzu ka ga zan sanar da yaran nan yaushe kashe gari kuma ya zama bai to azumin da ka saba na alabi haramun ne ga shi haramun in ka dan ce haramun abin da in kai ma ba za ka ba samu musulmi ba za ka samu dan annabi ya hana dan haramun ne ga azumi a yau da shirin kamar yadda ranar lanya ita ma haramun ne ranar babbar karamar sallah ita ma haramun ne wannan kwanaki guda biyar su ne waɗanda suke haramun mutum ya aiki da yi mai sai kuma na shidan su wanda ya yi na shidan ranar karamar sallah kwanan layya kwanaki uku na ayyamu da shirin kwana biyar wanda ne kwana na shirin a juma'a ba za ku dinga yi azumin juma'a dinga yi abin da aka hana ka kefance ta ita ɗaya shi a tuna ga kuma mace da yanzu kama kamila mace na gani kama kamila Kau tiada? Ya Allah, waktu lagi. Karena apa? Demi aji nanti. Allah sabar nanti. Anak siapa? Terus.